Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawo a cikin shirinmu na hantsi. Yau Laraba 2 ga watan Fabrairu shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa masana na ci gaba da bayyana matsayin su dangane da abin da ka iya zama makomar Faransa a kasashen da tare na bayan da gwamnatin rikon kwaryen Mali ta kori jakadan Faransa daga kasar. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Kazalika muna tafi da sharhin jaridin kasar Kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kura ta lafa a kasar Guinea-Bissau a jiya Talata bayan da aka yi wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki a rufe bankuna da shaguna bayan da aka samu rahoton barkewar harbe-harbe a harabar filin da shugaban kasar yake yin taron majalisar zartarwa. An ba da rahoton cewa shugaba Umaru Suseko Embalo kuma tsohon janar na soji yana yin taron majalisar zartarwa ne a fadar gwamnati lokacin da harbe-harben suka wakana. Nan take ba a bayyana ko an samu raunuka ko kuma mutuwa ba, sannan kuma ba a san wanda ya shirya wannan yunkuri mai kama da na juyin mulki ba, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana yunkurin a matsayin wani abu da ya cije. Kamfanin dillancin labarai na France Press ya ba da rahoton cewa da daren jiya Talata ake tsammanin shugaba Embalo zai yi wa al'ummar kasar jawabi. A cikin wata sanarwa, kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta bayyana tarzomar a matsayin wani juyin mulki. Gwamnatin jihar Filato, ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya mafiya fama da matsalolin rashin tsaro da akan danganta da ɓata gari masu kutsowa daga wasu wurare, ta kaddamar da wani tsari wanda jama'a za su riƙa tantance duk wani makwabci da baƙo don bankaɗo ɓata gari. Daga Jos ga Zainab Babaji da rahota.
Sakataren gwamnatin jihar Filato Farfesa Danladi Atu yace sun gano cewa mutane na kwararowa jihar Filato suna aikata barna. Sakataren gwamnatin jihar Filato kenan Farfesa Danladi Atu ke cewa lokaci yayi da zamu kaddamar da shirin kasan makwabcinka. Hasali ma gwamna ya umarci jami'an tsaro da cewa daga yanzu duk wanda ya boye mai garkuwa da mutane a rushe gidansa. Koyaya al'umma za su taimaka wajen yaki da ɓata gari?
Sunana Suleiman Haruna Musa daga Farishin Ladi a Jon. To na farko mu al'umma da muke zaune a kauyuka dole ne mu ba jami'an tsaro haɗin kai, wannan haƙƙi ne na rayuwarmu. Yance gari baya ci gaba sai da bako, to amma bakon na arziki.
Sunana Salomi Hassan Bardi. Iyaye ya kamata mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu mu kuma yi musu addu'a a kowane lokaci.
Shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomin jihar Filato kuma shugaban karamar hukumar Shandam Alex Nantuam yace rashin da'a a tsakanin al'umma yayi kamari, dan haka suke daukan matakan hukunci.
Wato abinda muka kalle halin da muka samu kanmu shine abinda ana ce a turance decay na morals. Da'a ya faru shekara da shekaru ana wasu da shi har ya kai mu ga inda muke yanzu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To an gaishe ki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani dan gudun hijira Dmitry Shevchenko dan shekara 34 da haihuwa ya bayyana yadda yake rayuwa mai wadata wadda ya bari a baya yayin da yake magana da muryar Amurka a gidansa dake New York. A Belarus muna da komai, matata tana da kafe da dama. Ina da kasuwanci kala biyu na kaina, harka sayar da gidaje, rukunin gidaje, mota a cewarsa. Shevchenko da iyalansa ba su taba tunanin barin gida ba, to amma cikin watannin baya da suka wuce a gare shi da ma sauran wasu ƴan kasar Belarus din, abinda ba su taba tunani ba sai gashi ya zame musu abin yi na dole. Ya kara da cewa mun shiga halin tsaka mai wuya, ko dai mu tafi gidan yari ko kuma mu gudu mu buya a wata kasar. Kasar Belarus wadda aka dade ana bayyana ta a matsayin kasa ta ƙarshe da ake mulkin kama kariya a Turai ta kasance ƙarƙashin mulkin Alexander Lukashenko tsawon shekaru 27 amma ana dafdayin zaben shugaban kasa na shekarar 2020 wasu daga cikin masu adawa da shi suka rika tunanin cewa yana da rauni a siyasance.
Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu leƙa jamhuriyar Niger inda masana ke ci gaba da bayyana matsayinsu dangane da abin da ka iya zama makomar Faransa a kasashen da ta rena bayan da gwamnatin rikon kwarar Mali ta kori jakadan Faransa daga kasar da nufin maida martani game da abin da ta kira mummunan kalaman da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya furta a kan mahukuntan Mali. Daga yamai ga rahoton da Suleiman Mumini Barma ya aiko mana.
Tun a washegarin juyin mulkin da ya kifar da Ibrahim Boubacar Keita daga karagar mulki ne aka fara samun tsamin dangantaka a tsakanin Mali da Faransa. Lamarin da ya kara rincabewa bayan da Kanal Asimi Goita ya yi wani juyin mulki na biyu a kasar da ta shafa shekaru da dama cikin halin taɓarɓarewar tsaro. Dadin dadawa abubuwa sun kara lalacewa bayan bayyanar labarin shirin girke sojan Rasha a Mali. Ana cikin wannan yanayi ne ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya caccaki gwamnatin rikon kwarar Mali wacce ya ayyana a matsayin maras kima da dattako mafarin korar jakada Joel Meyer. To koya masana ke kallon wannan dambarwa Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Ita Faransa a yau ita ya kamata ta yi makantar karatun tanas wanda da ka tsoranka wanda da ka shakkaka kaga yanzu ya ce a shirye yake ku yi duk abin da kaka son ku yi. To kai ka hankalin cewa a ni wa gata hiya ni ya kamata in daidaita ai hulɗa dangance da wanga ya samu nashi wanga ya samu nashi ai hulɗa dangance da kowa shi mutunta kowa cikin tahiyar zamani. Matsala ce ta diplomasiya, matsala ce ta siyasa tsakanin kasa da kasa.
Haka shi ma Alhaji Salisu Amadu na Sovole Niger ke da makamancin wannan ra'ayi.
Zakarin gwajin dafi ne wanda ya zamanto ka in akwai sauran kasashe wanda suke jin wani raunoni su tare da gwamnati bai yi wa kai da kasa ka ni da kasa ta kuma wai kai ka dauka ni ba kowa bane ba kai kasa gare ka ni kasa gare ni ya ka bana yanci na jawo shugaba na wanda ya zamanto ni jagoranci a cikin kasa ta.
To amma Mustafa Abdullahi na wata cibiyar nazari da bincike akan sha'anin tsaro na mai jan hankulan kasashen biyu game da rashin dacewar takaddamar diplomasiyar da ta kunno kai a tsakanin su a yanda ake fama neman hanyoyin murkushe ayyukan yan ta'adda a yankin Sahel.
Duk wannan abin ba alheri bane gare su. Ya kamata a cikin harkar diplomasiya a sasanta a gyara dama ya kasa harkar diplomasiya din ya kasa win-win game ne kowa yana neman dai nashi rabo amma ko da yake kuma kasa yana wata fuska a ce wanda Mali za ta sa Faransa da duka waɗancan ƙasashe masu kamar talayi su darajanta da ita. Amma kuma abin da ake gudu shi ne ka waɗancan ƙasashe na European Union su ma su goya ma Faransa baya ce su ma su jami jakadun Idrisa.
Kafin ta kori jakadan Faransa daga Bamako, gwamnatin Mali a makon jiya ta kori sojojin Denmark kimanin 100 saboda a cewarta an shigo da su ƙasar da sunan yaƙi da ta'addanci ba da izininta ba. Tuni matakin korar jakadan Faransar daga Mali ya fara daukar hankulan yan takarar da ke kalubalantar shugaba Emmanuel Macron a zaben da ke tafe wadanda dama ke kushe matakin girke dubban sojojin Barkan a yankin Sahel. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
Ko gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Cika watanni 6 tun bayan da Taliban ta kwace Kabul babban birnin Afghanistan a ranar 15 ga watan Agustan bara kuma watanni kalilan bayan janyewar Amurka daga Afghanistan din. Makwabciyarta China tana nuna sha'awa sosai game da makomar wannan kasa ta yankin tsakiyar Asiya. A zahiri ma tun kafin Taliban ta kwace mulki China take nuna sha'awar ta game da kasar. A ƙarshen watan Yuli, ministan harkokin wajen China Wang Yi da wata tawagar Taliban mai wakilai 9 sun yi wata ganawa a birnin Tianjin da ke arewacin China. taron a lafazin wasu masu yin sharhi a lokacin ya sake jaddada damarar dasawar da Beijing take sanyi da kungiyar mai da'awar musulunci da kuma tasirin da Taliban take ƙara yi a duniya. A jiya Talata, kamfanin yin magunguna na Pfizer ya yi kira ga Amurka da ta ba da umarnin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 allurar rigakafin cutar COVID-19. ‘Yar kaɗan, wanda hakan zai buɗe damar da Amurkawa mafi ƙarancin shekaru su fara karɓar alluran nan da farkon watan gobe na Maris. A wani mataki na bazata, hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta buƙaci kamfanin Pfizer da abokin aikinsa BioNTech su nemi wannan buƙata tun ma kafin lokacin da suke shirin yin hakan. Yanzu haka dai yara miliyan 19 'yan ƙasa da shekaru 5 da ake da su a ƙasar nan su kaɗai ne rukunin mutanen da ba su cancanci karɓar allurar rigakafin cutar ba. Iyaye da dama sun daɗe suna son ganin an faɗaɗa yin allurar zuwa ga ƙananan yara, musamman bisa la'akari da yadda nau'in cutar na Omicron ya sa aka kwantar da yara da dama a asibiti.
Gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a shakata da wannan waka. Aisha Mu'azu da shirin ciwon yamaci.
Assalamu alaikum bai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamaci daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Mun dauko tattaunawa ne akan batun auren bace sama da daya ta irin abubuwan da yake haifarwa a cikin al'umma, kuma mun karkare shirin a daidai sa'ar da malama Aisha Ibrahim take cewa
ani a gani na abin da yasa wasu mazan suke cewa su mace ɗaya za su aure sun ga abin da yake faruwa a zamanin su, kuma kowa na tsoro tunda aure abu ne abin da Allah ya halatta idan har yana cikin littafin kaddarar ka za ka yi, kuma idan mata ɗaya Allah ya kaddara maka babu yadda ka iya, idan fiye da hakan ne ma ba yadda ka iya, amma mu ɗan adam muna da burin mu. So ni a gani na hanyar lafiya aka ce a bita da shekara, yana ganin shi idan aure mata ɗaya shine masalan hasiri kawai dan matsala tsakanin shi da ita wanda ba za.
To a yau a ci gaba da hira ta da malama Aisha Dallami da Hajiya Hafiza Usman. Hirar ta karkata akan irin aikan da ake aikatawa a cikin al'umma a sakamakon auren mace sama da guda da yadda ya kamata a kaucewa irin waɗannan sakamakon. A yi sauraro lafiya. To Hajiya Hafiza, idan har mata suna ikirarin cewa ciwon yamace na yamace ne, sai kiga wata tana neman mijin aure, me yasa mata ba sa ba maza shawara su yi ƙarin aure?
Ni dai ana wa tunanin cikin gaskiya matan mu suna da kishin gaskiya, kuma abin da yake kashe ni kenan kishin nan, idan kika yi hakuri sai kiga an samu zaman lafiya. Tsoron wata a bayani na nayi wannan maganar, kada a kawo mata wanda za ta bata tashin hankali.
Kin ga matanmu suna da sihiri da yawa.
Ah, kina da kishiya? To sai kin tsaya da kafa biyu biyu. Haka wata za ta shigo ta ga yanki wannan za ta shigo ta fadana ta wannan za ta shigo ta fadana ta sai kiga cewa an cucusa miki wani tunani akan ki ke a zuwan amarya ko kuma ke uwar gida za a kawo miki amarya. So wannan abun sai ki gani an zo mu shige shige da mata an kai ta wajen wannan an kai ta wajen wancan saboda ta kare kanta ko kuma ta je ta dada cutar da kanta to irin waɗannan abubuwan shi yasa zaki ga mata da yawa ba su san ma a musu kishiya saboda shegen kishi na zamani domin iyayenmu su an musu kishiyoyi kuma an zauna lafiya duk da cewa akwai kishin ma a lokacin mace dai tafi so dai ita kadai da abinta eh tana da mijinta ita kadai ba ta son kishiya sai dai kawai in Allah ya taimake ki in ma kin zauna da namiji daya ina tabbatar miki da cewa in Allah ya daina da wata aure gwanda ma ki lallaba shi ya kawo ku zauna a gida kina ganin ta tana ganin ki saboda maza in general a yi su dan mace daya ba ko ki so ko ki ki dole ki hakura
kuma wasu ko sun sa anyi to matan ba za su samu kwanciyar hankali ba to shin gwanda ma ki nuna kishin ki a fili da ki bari ya je kawo ai ta samu tashin hankali
ni ba ma kalma Aisha me zaki dora akai
eh abin da kika faɗa gaskiya ba abin mamaki bane abu ne sosai da yake faruwa a zamanin nan da muke ciki kuma a madadin abin yayi rago gaba gaba yake sai kiga mace ta gwammace a zo a ce mata mijinta na tare da wata a waje akan a ce mata mijinta zai aure wata zai kawo mata abokiyar zama kuma abin mamakin shi ne sai kiga matan da suke wannan abun tabbas mata ne da sun yi sani da san abin da ya dace amma take sanin Allah mata da dama su suke tura mazajen su zuwa ga halaka amma da din kici idan kike ga zai fada rami ki kokari ki dawo da shi kan hanya amma a wannan zamanin mun gwammaci mu faranta wa kan mu rai a duniya a je mu hadu da fushin Allah mata da dama abin da muka zaba kiran kuma a madadin mu mata muka kasance mu ne mafita mu ne waɗanda idan muka ga cewa ana shigar jeji mu ya kamata mu dawo da mutane kan hanya amma ko kada mun manje cewa mu ne iyaye mace ita za ta iya kashe mace yar uwarta akwai ni wacce na gani wannan ba labari bane da irona na gani mata ta kona gidanta tana cikin gidan har da ƴaƴanta ta sa wa gidan wuta saboda kishiyar ta na cikin gidan sai da ta tabbata kishiyar ba ta tsira da komai ba saboda me duk a sonan kishi bace damu da ranta ko na ƴaƴanta ba bace damu da ran kishiyan ba kawai saboda kishiyar ta rasa komai idan an raye an rayan an mutu an mutu wasu ma zamaji sun kashe ƴaƴan kishiyoyin su wani abun haushin ma kishiyar wata tana cikin gidan amma za ta kashe mata ƴaƴa saboda me kishi shi yaro ina ruwan shi shi duk wannan abun bai san ana yi ba maganan kishi ko na ban san kishi ko wani dan adam da yadda Allah ya yi shi kuma kowa na da kishin shi amma mu na mu ma fita daga misalin kishi na matan yanzu kore ko wani abu
to ana samun matan da suke aikata wasu abubuwa da hankali bai ya dauka wasu lokutan har da daukar ransu ko wacce aka auro ko kuma za a auro ko ran ƴaƴa da sunan kishi ko shi ma mijin wasu na ganin me zai hana ita matar ta rabu da mijin ko kuma a ta fasa auren idan ita wancan za ta shigo ce
wani bai iya soyayya ba to kila tana cikin categories din matan da basu iya soyayya ba za su iya kashe kansu kuma tsakani da Allah in dai har kika bada 100% kauna ma mutum wata ba za ta iya jurewa bai ce zai kawo mata kishiya amma gaskiya bai ba wanda ki rabu da shi kin ga ba za ki rabu da shi ba sai ki zauna da shi amma kuma kowa da gidan shi a samu zaman lafiya kar ya hada ko kowa da gidan shi amma yanzu ke kin yi baki ba kenan saboda me zai sani in kashe kaina akan wani shi bai kashe kanshi a kaina ba ni zan kashe kaina a kanshi na me rannan fa guda ɗaya ne in mori rayuwa na yafi min mutunci amma wai in kashe kaina akan wani bai ba wannan ma ba magana bane ba ma
malama Aisha
yanzu idan fassara maganin nan za a yi menene shi ba kishi bane illa bacan basira don wannan ya ma fita daga cikin lafiya ni haka wannan labarin irona na gani mata ƙirƙe tace ita ƴarta ba za ta taba auren mai mata ba kuma in wasu idan kika duba kika gani da gasken su idan suka ce ba za su aure mai mata ba saboda suna tsoron halin da ake ciki wasu ba wai mugun hali bane ko kishi suna tsoron zamanin da muke ciki babu tsoron Allah kwata kwata abu ne mai sauki wa kishiya ta dauran kishiyarta ba ta tunanin ba ita ta busa mata wannan ran ba ta wannan tunanin so mata da yawa suna tsoro kiri kishiya za ta bibi budurwan da mijinta ke nema za ta ce mata idan har ta shigo gidan nan to ajalin
ne ya kawo ta. To ta ina ma mata ba za su ringa jin tsoro ba. Wato kuma kawai dai mugun hali ne irin namu na mata, to hakan gaskiya yana janyo matsala sosai da kuma baya a cikin al'umman da muke.
To Hajiya Hafiza, ta yaya za a samu maslaha akan wannan matsala?
A zamanin yanzu kafin ma ka aure mace, iyayenta ma su mata tashedi akan cewa ki fa sani fa aure fa garin hakuri ne, saboda me zai iya ƙara mata a kowane lokaci. Kin ga idan aka sanar da yarinya ko za ta yi aure, ta riga ta saka a ranta cewa fa zai iya ƙaro mata kishiya a kowane lokaci. To kin ga a haka ba za ta tada hankalin kanta ba. Amma ba a gaya miki ba, amarsu tana jin daɗi, ya ce mata wallahi I love you with all my heart, I will never give you kishiya or add kishiya for you, tatsuniya ne. Ke azinari ce, to zai je haɗu da 'yan lu'ulu'u. In akwai abin da ya fi lu'ulu'u ma zai je haɗu da ita, kuma zai daɗa santa ko ya kawo 'yan lu'ulu'un gida. Saboda haka namiji, haka Allah ya halicce shi. Ɗaya-ɗaya ne suke da tsoron Allah, ba su ƙara ba, ba su cuci matarsu ba a waje. Idan da hali iyaye su dinga sanar ma 'ya'yansu, ba a dinga kai su su tsafata miji saboda kar ya yi kishiya. Saboda ke inda ke ne a cikin takalmin wannan amaryan da za a kawo aka miki haka, ba za ki ji daɗi ba. So ba shi ma da amfani iyaye su dinga ma 'ya'yansu maganganu akan irin waɗannan abubuwan. Sabida da in iyayensu ya shiga kunnensu kafin ma su shiga gidan, to fa sun san cewa ba sai an musu kishiya. Shi yasa muke zuwa mu cutar da kanmu, mu kashe kanmu a banza. Ko ki je ki kashe wata, in kika kashe wata ki a bar ki da dakin sani, kin tafi prison ko life imprisonment, ko kuma za a kashe ki by hanging and so on.
Malama Aisha,
wani abin mamakin ma sai ki ga wasu matan su suka ba wa mijinsu shawara ya ƙaro auren, amma kuma bayan ya yi auren sai su basu uzura wa yarinyan da ya aura. Wata ma ita za ta kawo mishi inda zai aura, amma sai ta bata uzura wa rayuwar yarinyar, har ya kasance abin ma ya koma tana neman ran yarinyar, tana ƙoƙari ta kashe yarinyar. To ta ina wannan abubuwa, ta kowane ɓangare akwai matsala gaskiya. Ta ɓangaren wacce za ta ce kar a yi auren gwara, gara a ce mata yana tare da wasu matan a waje. Ta ɓangaren da iyaye za su ce su ba su yarda isa ta auri mai mata ba. Ta ɓangaren su hakan yana haifar da tsoro a zuciyar kowa, har ga Allah. Kowa da kowa na tsoro, saboda wata da take gidan already tana tunanin ita in ta yi haƙuri ta zauna, wata iriyar mata za a kawo. Mata ce da za ta batta da cigaba da zama lafiya a cikin gidan, ko kuma mata ce da za ta ɗauko mata duk wani masifan duniya ta ɗaura mata. So hakan gaskiya ni ban ma san yadda zan faɗi wannan abun ba, saboda idan aka ce a koma baya a duba abin da Allah ya ce, already matan da suke wannan abin sun san abin da Allah ya ce, suna sane da abin da suke. So ni ban ma san takamaimai me za mu kira wannan abun ba. Sai dai abu ɗaya shi ne, abin da ba ka son a yi maka kar ka yi wa wani kawai. Saboda idan na ita wacce za ta yi abin zai faɗo kanta ba za ta ji daɗi ba, ko kuma zai faɗo kan yadda ta haifa ba za ta ji daɗi ba.
To mai sauraro, abinda shirin ciwon 'ya mace na wannan makon ya kunsa kenan, sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa muni lafiya.
Da Aisha Ma'azu, yanzu kuma ga Awwal Garba da sharhin jaridan Kamaru.
Zan fara sharhin jaridan namu na wannan makon ne da jaridar Kamaru ke gani, inda ta ce a Adar Alewa mai nisan kasar jamhuriyar Kamaru, al'umma da dama suna ta tunuwa domin gwada jinin su ko suna ɗauke da cutar nan ta HIV wanda ake kira kanjamau. Yanzu dai hukumar lafiya ta kasar Kamaru ta ce ana yin wannan gwajin jinin ne ba tare da an biya ko sisin kwabo ba. Sai kuma jaridar Bisahel ta arewacin kasar ta Kamaru, an da ita kuma ta yaya ta mana cewa tsohon shugaban kasar jamhuriyar Kamaru kuma zaben shugaban kasar Alhaji Ahmadu Aliyu shekaru 32 kenan da rasuwarsa yana kwance a kushewarsa dake can kasar Senegal shida mai lakin sa wanda har yanzu gwamnati bata bada wani lokaci na musamman wanda ta ware ba hukumance domin gudanar da makokin sa da kuma niyyar dawo da gawata Ahmadu Aliyu kasar ta Jamhuriyar Kamaru a matsayin sa na farkon shugaban kasar sai kuma jaridar mutashin an da ita kuma ta ce har yanzu dai shugaban bata kare ba a jirgin dan aware guda biyu waɗanda suke amfani da harshen Ingilishi tsaro ne kungila domin masu ɗauke da makamai suna ci gaba da aikata aika-aika sannan kuma sun hana gudanar ilimi da kuma harkokin kasuwanci a jihohin guda biyu. Jaridar The Guardian Post kuma ta ce gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta tsawwala wa talakawa haraji wajen tura waɗanda suke yi ta wayar salula a faɗin kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Le Message an da ita kuma ta tabbatar mana cewa hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka sun fara gudanar da wani zama na musamman domin sanin sanadiyar mace-mace da aka yi a wani turmutsu da ake fitowa a filin kwallon kafa na Olympic da ke can birnin Yaounde domin ganin yadda mutane guda takwas ne suka ce gagarinku sannan kuma da dama suka jikkata a wannan turmutsun. Jaridar Afrimedia kuma cewa ta yi Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Jesuf Dangote ya ziyarci majalisar dokokin kasar Jamhuriyar Kamaru domin yin bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2021 zuwa 2022. Haka zalika jaridar Kalara ita kuma ta ce al'umman karkaran kasar Jamhuriyar Kamaru suna fama da rashin kyawun yanayi na hanyoyin motoci a faɗin kasar baki ɗaya musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancinsu da ma yadda suke kokari matuƙa gaya suka ce wan sun fitar da dubu ɗin su kayayyakin da suka noma domin samun kaiwa kasuwanni na yadda za su gudanar da rayuwarsu na yau da kullum. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Integration an da ita kuma sharhi ta yi kan wasan kwallon kafar da kasar Jamhuriyar Kamaru za ta yi tsakaninta da kasar Masar na cin kofin nahiyar Afirka zagaye na kusa da na ƙarshe an da kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru Indomitable Lions za ta kara ne da kungiyar kwallon kafa na kasar Masar wanda ake kira Farawon. Yanzu dai ɗan kasar Kamaru suna ta ɗauki cewa ya cancanta dai kasar ta yi kokari na ganin cewa ta ɗauki wannan kofin wanda kasashe 24 ne suka fafata a tsakanin su na nahiyar Afirka. Farko kenan da aka fara bulan da irin wannan wasan kwallon kafan a nahiyar Afirka wanda karo na 33 kenan. Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amurka. Sunana Usman Dogo Madaka, rafi da kwadamin jihar Niger, Nigeria. Ina so in kira da gwamnati jihar Niger da jihar Kaduna. In Allah bi annabi wannan hanyar alhamdulillah da ya tashi daga Benin zuwa Kaduna. Hanyar kuma da ya tashi daga Kaduna zuwa Zungeru da ya kamata a sa wurin a wuraren na ido. Gwamnati ta kula da wannan wuraren da abubuwa yan kawai mai yanta da suna su kwashe mutane a tsaki akan mota.
Assalamu alaikum, sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola. Ina ba da ra'ayina kamar haka. Don Allah muna ta jama'a wanda suke kuse shugaban kasa don Allah su daina sai a dinga roƙon Allah Allah ya yaye mana masifa. Amma wanda yake shugabancin kasa ba za a kuse ni suka sai a roƙa ni. Sai a roƙa shi a taya shi da addu'a Allah ya yaye mana masifa amma ba kawai za a koma jefa a dinga kosewa ba ba a yi haka.
Assalamu alaikum sashen Hausa jihohi Amurka. Mai magana Abubakar Muhammad Ibn Amara Sokoto Kudu State Nigeria. Ina magana na dai akan maganar Garba Shehu mai magana da yawun shugaban kasa ya ce sun ɗauki rahotanni ƙananan hukumomi amma har yanzu ba ga komai ba ba a aiwatar da komai ba. Har yanzu ana ta kashe bayan Allah ana kakkai bayan Allah. Shin gwamnatin Najeriya ko ta manta da talaka shi talaka shin bai da kowa sai Allah da yi shi ba a taimaka ma talaka duk halin da da mutanen Katsina Sokoto kai da zangwana suke cikin arewacin Najeriya muna cikin bala'i amma an yi tabbatun mu an kiyaye mu. Ya Allah kai mana magani ya Allah kai mana magani.
mai magana Abubakar Muhammad Ellel Amura Sokoto State Nigeria.
Yanzu kuma sai labari a takeice.
An ji cewa a jiya Talata kamfanin magunguna na Pfizer ya yi kira ga Amurka da ta bada umarnin yi wa yara 'yan ƙasa da shekaru 5 allurar rigakafin cutar COVID-19 'yar kaɗan, wanda hakan zai bude dama ga Amurka mafi ƙarancin shekaru su fara karɓar allurar nan da farkon watan gobe na Maris.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Zukan a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa, sai kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa, haɗu lafiya.